Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da saduwa a yau ranar 5 ga watan Ramadan ta wannan shekara ta Hijira ta 1438 wadda ta yi daidai da ranar 31 ga watan 5 shekara ta 2017 ta miladiya. Zamu ci gaba da darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke yi a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan masallaci na Al-Furqan a garin Kano. Allah ya kara mana wannan gari tsari da kariya da arziki. Zamu amsa tambayoyi kamar yanda wanda suka sawwaka insha Allah. Mutum zai iya amfani da wani abu a cikin kudin da ya fitar zakka domin aiwatar da wani aiki a unguwar su. Na farko, wato ita zakka Allah madaukakin sarki ya keɓance wanda za a bama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai bar rabon ga wani annabi ba, bal shi ya dauki yin rabon da kansa. Yace innama sadaqatu lil fuqara, lam din nan ta lil fuqara, wanda ake ce mata lamul ikhtisas wal milk, lam ce da take nuna mallaka da keɓanta. Wato sadaka mallaka ce kuma ta keɓanci al fuqara waɗannan, saboda haka mallakar su ne. Allah ya ce a mallaka musu. Bai halatta kai tasarrufi a cikin dukiyar zakka ba in ka tashi fitarwa ga wanda zaka ba ma zakka sai idan da izininsa da wakilci daga gare shi. Idan kuɗi ne ka bashi kuɗi. Idan kana son kana ganin cewar ba zai yi tasarrufi da kuɗin yanda ya dace ba, to ka nemi wakala daga wajensa, ka nemi izini cewa gashi zan baka zakka. Amma saboda na lura kan cewar buƙatarka ta abinci ita ce tafi, zan siyo maka kayan abinci, in ya baka izini shikenan. Domin zai iya yiwuwa cewa kai kana ganin buƙatarsa ta abinci ce, wataƙila shi kuma buƙatar sa biyan bashi ita tafi, wataƙila biyan bashi shine ya fi masa tsanani, abinci yana sanin yadda zai yi kuma yana haƙuri, amma wataƙila bashin yana hana shi sukuni. Don haka tunda Allah ne ya mallaka masa, ba za ka yi wannan abin wato ba za ka ɗauki gudanar da dukiyar ta hanyar da kake ganin shi ne maslahar sa ba. An ma dangane da ayyukan unguwa, wannan su ba sa cikin jumlar, ba sa cikin abubuwan da aka ce a baya a fitar da zakka domin su. An ce wa fi sabilillah, domin taimakon addinin Allah. Taimakon addinin Allah fassararsa ya zo da wajen da yawa daga cikin salaf, da cewa ma'anarsa jihadi a tafarkin Allah. Shine za a yi amfani da dukiyar zakka a ɗauki nauyin waɗanda suke tafiya jihadi, a kula da iyalinsu, ko a ba su guzuri, ko a sai musu, ko a sai kayan da za a yi yaƙi domin kare al'umma da su. Wannan shine fi sabilillah. Amma hatta makarantu da masallatai ba a ɗaukan kuɗin zakka a gina masallaci, ko a gina makaranta, ko a ɗauki nauyin wato malaman makaranta, sai dai in za a ɗauki nauyin a biya su albashi daga cikin wannan, a matsayin cewar wannan yana daga cikin zakka ne, shi ma kuma ba zai zamanto albashinsu ba. Sai dai malaman makarantar Alƙur'ani alal misali, saboda sun tara siffar talauci, za a iya ba su daga cikin zakka. Idan sun ba wai saboda ba, idan sun haɗa siffar, don akwai malamai wanda suke ba a mawadata ne, idan siffar talauci ta hau kansu sai a ba su daga zakka. Amma ba zai zamanto a maimakon albashi ba, ba zai zamanto a maimakon albashi ba. Saboda haka aikin unguwa ba za a yi da zakka ba. Waɗansu daga cikin malamai musamman na zamanin nan suna fatawa kan cewar za a iya amfani da zakka domin biyan bukata wadda take ta lazima mai lizimta ga mabukata. Kamar alal misali, mutum zai iya kai zakkarsa asibiti, kamar asibitin Aminu Kano ko wanda daga cikin asibitoci, yace duk wanda yazo yake da sifar talauci a bashi magani, ko a yi masa tiyata, ko yana da bukatar wani abu wato na taimako wanda ba zai iya ba saboda bashi da shi, a yi masa daga wannan dukiyar na zakka. Waɗansu malamai sun yi fatawa akan wannan, duba da maslaha. Haka dalika za a iya yin abu, wato mutum zai iya yin store na abinci, na kan cewa wannan zawarawa alal misali mabukata za a rinka bama, ko marayu ko makamantansu, ya zamanto daga cikin zakka ake sayan wannan abincin. Waɗansu sun yi wannan fatawa kan cewar irin wannan zakkar za ta wadatar, to wannan za a yi tafri'in sa ne akan wato babin fitar bayar da badali, bayar da maimako ga zakka, tunda ita asali zakka ta dukiyar ita ce zaka fitar da ita, in kudi ne ka fitar da kudi, in zakka kayan abinci ne ka fitar da kayan abinci. Amma waɗansu malamai sun yi fatawar fitar da badal, kamar zakka maimakon ka fitar da kayan abinci ka fitar da kudi a maimakon ta. Saboda haka zakka akwai takura sosai, kafin mutum yayi wani abu da dukiyar zakka ya kamata ya nemi fatawar malamai, ya kamata ya nemi fatawar malamai su yi masa fatawa akan abin da yake ya dace. Amma asali waɗannan asnaf ɗin guda takwas su Allah ya faɗa, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghalimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Su takwas ɗin da Allah ya ambata su ne kadai ake ba su zakka. Da yawa ana ta ijtihadi, waɗansu kuma suna daidai, waɗansu kuma haƙiƙa sun ci karo da nasi. Saboda haka kamar wannan ba zai yi ba, ba a yi mutum ya fitar da zakka domin aiwatar da wani aiki a unguwa, ba a yi. Saboda haka mutum da ka na biyu ya ce mutum da ka tabbatar yana da kuɗi ko ya samu kuɗin da suka kai nisabin zakka amma ba su shekara a hannunsa ba, shin za ka iya bashi zakka? Ya ko yana da nisabi ba lalle ba ne ya zamanto cewar bai cancanci a bashi zakka ba. Idan yana da nisabi amma kuma bukatunsa sun wuce nisabin, ai shi mabukaci ne. Sannan wato nisabi ba shi ne babi ɗin talauci ba, duk da yake waɗansu malamai suna ganin kan cewar wanda ya mallaki nisabi ya fita daga talauci, tunda ya zamanto mawadaci. Indai in ya mallaki nisabin har yayi shi, wato akwai rashin dikka a cikin cewa in ka mallaki nisabi ka zamanto mawadaci. A'a, idan ka zamanto cikin wanda zai bada zakka ka zamanto mawadaci. Wato ma'ana ka mallaki nisabi ya cika dukkan sauran sharuɗan, babu kuma mani'i, ba abin da ya hana. Alal misali baka da basussuka da za su gama da nisabin, ko kuma nisabin kana da shi amma kafin ya cika shekara kuɗin sun riga sun ƙare, to kaga duk baka zamanto mawadaci ba. Wadata da zaka fitar, za ta fitar da kai daga haddin talauci shine ka zamanto daga cikin masu wanda zakka ta hau kansu, domin su ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mawadata, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim. Ana karban zakka daga cikin mawadata a kai ta zuwa a mayar da ita, a bayar da ita zuwa ga mabukata. To wanda yake mawadaci, wanda yake ahali ne ya fitar da zakka, wato sharuɗan zakka sun hau kansa da sababin zakka ya tabbata a kansa, kuma dukkan abin da yake hana a bayar da zakka ya koru daga gare shi, to wannan shine mawadaci, to shine ba za a bashi zakka ba. Amma dan mutum ya mallaki nisabi sauran sharuɗai ba su cika gare shi ba, kuma sifar talauci ta tabbata a gare shi, wanda yake shine rashin wadata. Domin wato talaucin iri biyu ne a Alkur'ani, akwai talaka futik wanda bashi da komai shine alfaqir, akwai talaka wanda yana da shi amma bai ishe shi ba shine almiskin. Miskin yana da shi amma bai ishe shi ba, kamar dan albashi ai yana da aiki amma dan albashin da kafin wata ya zo ya ci bashi, kaga abin da yake samu bai ishe shi ba, domin inda ya ishe shi ba zai ci bashi ba kafin karshen wata. Saboda haka yawan ba irin yanzu irin yan albashin mu na Najeriya ba irin yan albashin da bane, wanda idan an yi albashi za a ga mutum har zai ajiye wanda yake zai rinka yin ajiya, zai buɗe account na ajiya, babu zancen wannan. Yanzu kafin wata ya kare abin nan mai abincin tara a wajen aiki tana da littafin ta, randa aka yi biya za ta fito da littafin ta ka zo ka bayar. Mai awo shi ma yana da littafin sa, mai pharmacy na unguwa ko pattern medicine yana da littafin sa, makaranta ta yara su ma suna da littafi, domin baya ba zai iya biyan kuɗin makarantar gaba ɗaya ba, sai dai a yi masa, sai dai a raba masa. To yanzu wannan dan yana da albashi ka ce ba za a bashi zakka ba? Ba talaka ne fitik ba, amma mabukaci ne, miskini ne. Saboda haka dan albashi miskini ne, yawan masu ayan albashi miskini ne. Saboda haka ga talaucin iri biyu ne, zan iya amfani da kuɗin zakata domin yin abincin sadaka kamar kosai, ko da ko waɗanda bai cancanta a bawa zakka ba suna amfana daga wannan sadaka? A'a, ba za ka iya yin haka ba, kamar yadda na ce ba za ka irin wannan abincin ba, musamman in ka san cewar wanda za su ci akwai wanda yake ba su da wannan sifar. ba za ka yi ba, amma kamar yadda nace waɗansu malamai sun yi fatawa za ka iya sayan kayan abinci ka ce ga waɗanda sifar talauci ta hau kansu za a basu daga wannan abincin wanda ya zamanto wannan kuɗin daga cikin zakka ne. Sannan in ba kuma iyali sa iya amfana daga kosan, wato har iyalin ma su ci daga wannan kosan na zakka. A yi kosan sadaka, a ba mu sadaka kuma iyali ma sai a yi buɗe baki da wannan kosan. Iyali in suka yi kaciyar da su daga cikin zakka, kuma mutum in ya ba ma iyalinsa zakka ba ce ba, sai ya sake fitar da ita. Idan ka ciyar da matarka da ƴaƴanka daga cikin zakkarka, zakkar nan ba ta yi ba, sai ka sake fitar da ita, su kuma sun ci kyauta, ta yi musu kyauta, zakka tana kanka saboda su mawadata ne da wadatarka. Sannan kamar yadda Abi Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Abdullah Ash-Shawkani a cikin littafinsa Tuhfatu Dhakirin a babun tawassul bil anbiya was salihin, daga hadisin Usman ibn Hunayf, wanda hadisin yake nuni izuwa tawassuli, amma naji wasu suna cewa bai halatta ba, dan Allah me gaskiyar al'amarin. Hadisin Abdullah ibn Hurayra, hadisin Usman ibn Hunayf ya zo da wata ziyada, wanda wannan ziyadar ita ce a battanta ma, asalin hadisin karbabbe ne, ingantacce ne, kamar yadda ya zo a cikin Tirmidhi na makaho da ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce masa, ya roƙa masa Allah kan ya yayi ya yayi masa makantarsa, ya nuna masa cewa ya je ya salla raka'a biyu, sannan ya yi addu'a. A cikin addu'ar ya ce, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahma, sannan ya faɗi buƙatarsa. Wannan hadisin ya zo haka yake ingantacce ne, to amma wannan tawassuli ne da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya je ya roki, ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a. Saboda haka abin da ya faɗa yana da babin tawassuli da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ziyadar da ta zo cewar idan bukata kai ma ta zo maka, kai ma ka je kai wannan, to wannan ziyadar ce take ziyada shadda, wanda malaman hadisi suka yi hukunci akan ta, akan cewa bata inganta ba. Ziyadar da ta sanya cewar zaka iya yi, wato kai tawajja, wato kai tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam da zatinsa, shine abin da yake abin sabani, wanda mafiya yawan malamai suka ce ba a yi, waɗansu kuma suka ce ana yi inda zatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kadai, saboda sun dauki tawassuli daga babul al-iqsam, wato yi ma Allah rantsuwa akan yayi abu. Shine Imam Ahmad ya ce in har za a yi, to da Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai. Mas'ala ce wadda take mas'ala ce fiqhiyya, wanda malamai suka yi sabani akai, amma abin da ya tabbata daga nusus na babin tawassul shine mutum ya yi tawassuli da sunayen Allah jalla wa ala da sifofinsa da addu'ar salihai, wanda daga ciki har da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma da ayyuka nagari wanda mutum ya yi, sannan da kuma ka nemi wani shine addu'ar salihai da addu'ar mutanen kirki, ka nemi wani ya yi maka addu'a, ko kuma kai tawassuli da ayyukanka. Amma kai tawassuli da annabawa da mala'iku da waliyai, duk da yake suna da alfarma a wajen Allah, wanda yake musamman na annabawa, wanda yake alfarma ce tabbatatta, su kuma salihan bayi da waliyai ane musu kaunar, suna da alfarma a wajen Allah, to amma ba a yi, saboda babu abin da ya zo a cikin sunna da yake nuna wannan. Kuma asalin babin addu'a, asalin ayyukan ibada, ana yin, wato ba a yin su da kiyasi, ana yin su ne da madogara ta nafsi. Idan ba a yi ba, sai su tsaya a babin hani har sai dalili ya zo wanda yake nuna halacci akan yin wannan. Wannan shine dalilin su. Saboda haka hadisin ba wai an raunana hadisin Tirmidhi bane, asalin hadisin ya inganta, ziyadar da ta zo a cikin riwayar wadda ta ce kai ma idan bukata ta zo maka, kai ma ka je ka yi irin wannan, to wannan shine ziyada wadda take ashadda al-munkara. Sannan Imam Malik da Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i sun ce mai jinin nifasi ta zauna tsawon kwana 60, to ya hadisin Ummu Salama inda take cewa masu nifasi su suna zama kwana 40 a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hakanan Darqutni ya ruwaito daga Ummu Salama tace na tambayi manzon Allah kwana sallallahu alaihi wasallam kwana nawa mai nifasi za ta yi, sai yace kwana 40 sai dai idan ta ga jinin kafin haka. Daga Al-Kanawi wannan ɗaya daga cikin dalilin da yakan sa malamai suke sabani a cikin matsaloli shine rashin riskar hadisi. Wani malami hadisi zai riske shi sai ya fatawa da shi, wani kuma hadisi ba zai riske shi ba sai ya amfani da wani asali daga cikin asalin da ake kafa hujja da su a cikin shari'a. Abubuwan da ake kafa hujja da su a cikin shari'a suna da yawa, ba hadisi ne kadai ba, hadisi ɗaya ne daga ciki. Akwai Al-Qur'ani, shi kansa Al-Qur'ani akwai nafsi, akwai zahir, akwai am, akwai khas, akwai mutlak, akwai muqayyad. Sannan a wajen shi, sannan a koma wajen sunna, ita ma tana da fuskoki da yawa. Sannan akwai qiyas, sannan akwai al-urf, sannan akwai wato wannan sune al-adilla al-muttafaq alaiha, akwai ijma', sannan kuma akwai wanda akai sabani kamar amalu sahaba, fatwa sahaba, kamar amalu man qablana, da al-urf, da al-istihsan, da al-istidlal, da al-masalih al-mursala, da al-istishab. To idan malami bai ga wani hadisi ba zai iya amfani da ɗaya daga cikin waɗannan dalilan. Saboda haka Imam Malik ya ce yayi amfani da kwana 60 a bisa riwaya mashkura a cikin madhab, duk da yake a cikin madhaba akwai riwaya da tafi akan kwana 40 din. Mashhurar riwaya a cikin madhaba wanda yake ita ce madhaba shine kwana 60, kuma kamar yanda kace ita ce madhabar al-Imam Shafi'i, bina'an akan abinda suka gani na al'ada a zamanin su, suka yi hukunci da abinda yake shine al'ada. Da yake yawan yawan abinda ya zo a babin haila da nifas, malamai sun yi ne a bisa tambayar mata yaya abin yake gudana tare da su, sai su yi fatawa da mujibin abinda suke gani na ɗabi'ar mata. Domin hadisan da suka zo a babin haila da nifas kididdigaggu ne, hadisai ne waɗanda ba su da yawa. Hadisin Fatima bint Qais, hadisin Aisha akan mata masu istihaba, da hadisin Hamna da kuma da hadisin Hamna akan al-mutahayyira, hadisan iyakantattu ne. Saboda haka da yawa daga cikin hukuncen da malamai suka yi ba su dogara da hadisai ba, saboda sun koma zuwa ga ɗabi'ar mata da yadda suka rarraba mata din su kansu akan al-mubtada'a da al-mu'tada da al-mutahayyira da al-mumayyiza, duk wannan a bisa yanda suke gani na halin mata. Saboda haka wannan koyaushe yana da kyau ɗalibin ilimi idan matsala ta zo ta sabanin malamai, ko ya ga malamai sun saba fatawarsu ta abinda suka tafi a kai ya saba zahirin wani hadith, to sai su tsaya su duba su ga yaya yake a wajen malaman. Wani lokaci ko da sun san hadith din amma in bai inganta a wajen su ba, ba za su kafa hujja da shi ba. To duk waɗannan suna daga ciki. Sannan tambaya ta ƙarshe, mai hukuncin wanda direban a daidaita sahu ne ya baka ya faka, oho ka, wato irin Hausar nan mun ba mu santa ba, wai ya faka babur din shi, wai fakin ne ba shi ne aka mayar da shi Hausa, ya faka babur din shi a gefen hanya, zai dau fasinja kamar yadda suke yi, sai wani mai lifan ya taho a guje yadda ki bayan a daidaita sahun, sai ya fadi har kwakwalwarsa ta fashe, sanadiyar haka ya mutu. Shin wannan mai adaidaita sahun zai yi azumin kafara ko azumi bai hau kansa ba, saboda yana tsaye aka zo aka dake shi? Wannan wato irin waɗannan abubuwa dole sai an duba, wato domin shi ka'idar shari'a shine kan cewa wanda ya yi mubashara wajen dalilin mutuwar mutum shine wanda yake da haƙƙi kan ya biya diya. Amma in ba a samu wanda ya mubashara ba, to wanda ya yi sabbaba, wanda ya yi dalili shine yake. To idan shi mai adaidaita sahu ya ajiye mota inda ya ajiye abu ya daidaita sahunsa inda ba a ajiyewa, to ya zamanto shine sanadiyar mutuwar wannan. Don haka in ya zamanto shine musabbib, shine ya sabbaba, to kaga diya za ta hau kansa. Sai dai ba ganganci yayi ba, zai zamanto ba ganganci yayi ba, don haka ba zancen kisasi za a yi ba, sai dai a yi zancen diya. akwai wanda yake za ta zamanto jiya za ta iya zamantowa diya ce wanda za a gallaza idan shibhul amdi ne idan mutun yayi abin da yake tamkar ganganci ne domin mutun ya ajje ya tsayar da abu a tsakiyar hanya wannan tamkar ganganci ne so da ka ko zai biya diya daban yake da kamar a ce ya dauki babur din ya je ya tura mutun wannan shine ganganci amma idan abin da yayi mai kamar ganganci ne to shine zai zamanto shibhul amdi a wajen malamai da suke cewa akwai kisa kashi uku ne ganganci da mai kama da ganganci da kuma kuskure to duk da yake a malikiya su daga ganganci sai kuskure amma akwai dali akwai hadisi waɗanda suke bayani akan kashi na uku shine tsakatsaki shibhul amd mai kama da ganganci to yawanci amma ba a hukunci akan irin wannan har sai an sami bayanin ƙwararru shi yasa a kasashen da ake aiwatar da shari'ar musulunci zaka ga ba wato alƙalai ba sa yin hukunci na farko dai sha'anin biyan diya sai an je gaban alƙali to alƙali kuma baya hukunci sai ya samu bayanin wato yan sanda injiniyoyin hanya wanda su za su zo su yi gwaje-gwaje idan suka yi gwaji za su iya tabbatar da kan cewa kuskuren nawa yi domin shi kansa kuma mai babur din shi ma sai an duba yana tafiya a cikin da irin saurin da yake zai iya kauce ma hadari idan ya ganshi ko ko yana gudu na fitar hankali wanda yake idan ya ga hadari ba zai iya tasarrufi da abin hawan ba saboda haka wani lokaci akan raba kuskuren tsakanin su wannan wajen diya kenan saboda haka za a iya biyan diya kamila ko a bada rabin diya ko rubu'in diya gwargwadon abinda ƙwararru wato masu sanin ka'idojin hanya injiniyoyin hanya suka hukunta waɗannan gami da diya kenan amma wajen kafara ba a jarza'ata shi wannan tabbas yana da kasu idan har inda ya ajiye a daidaita sahu din nan ba inda aka bashi dama ya ajiye bane to a nan wajen ya yi sanadiya don haka zai yi kafara batun diya kuma wannan abu ne na hukunci da zai koma wajen alƙali amma zai yi diya tunda ya zamanto sanadi na wato rashin ran wannan bawan Allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kafin mu tashi ayar da zamu karanta yau akwai abubuwa kamar guda uku da suke da alaka da ayar da muka karanta ta 75 ayar da ta zo akan kudan zuma na farko dai Allah madaukakin sarki ya ce wa auha rabbuka ila an-nahl ya ce an-nahl wannan suna ne na jam'i na kudan zuma domin ishara ga cewa nau'i ne daban-daban amma dukkanin su suna yin wannan tabi'a wanda Allah madaukakin sarki ya ambata to kuma mun ji batun wato horewar da Allah madaukakin sarki ya yi musu da irin basirar da Allah madaukakin sarki ya ba su duk wannan basirar tana nuna gwanintar Allah tana nuna ilimin Allah da iyawarsa wanda yake sa yanzu kudan zuma abin ai koyi da shi ne yan sanda sojoji suna koyi da kudan zuma wajen dabarunsa na hanyoyin sadarwa da yake yi hanyoyin sadarwa da ba wanda ya sani sai su kudan zuma din sai kuma wanda ya tsaya ya karance su to sannan duk fa wannan abin da yake yi a cikin kwakwalwar kudan zuma take kuma kwakwalwar kudan zuman nan girmanta bai fi kwayar riɗi ba guda ɗaya an san riɗi kantu girman kwakwalwar kudan zuma kenan gabaki ɗaya duk wannan basirar da yake da ita da abubuwan da yake kiyayewa da lissafin da yake yi tunda har lissafi kudan zuma yake yi duk wannan yana yi ne a cikin kwakwalwa wadda take ba kamar irin inda za ka ga an yi kwamfuta ɗaki guda ɗin nan ba ko kun san da inda ake yin kwamfuta saboda kan ana maganar abin da ake cewa miniaturization a mayar da abu ɗan ƙanƙani to Allah maɗaukakin sarki yanzu wato Allah ya buɗe wannan daga cikin ilimin Allah ne Allah ya ba mu bani Adam suke yi amma asalin ilimin Allah maɗaukakin sarki tun ya riga ya nuna mana ayoyi a cikin halittarsa da irin wannan miniaturization ɗin domin ka duba ka gani irin waɗannan tasarrufat da kudan zuma yake yi a ce a cikin kwakwalwa wadda take ba ta fi kwayar kasan riɗi kamar kwayar gero fa kenan kwayar gero guda ɗaya gero ma ya mafi riɗi girma ya mafi riɗi ƙiba an san kantu dai ko shi ne ai to kwakwalwar kudan zuma kenan to wannan domin Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gwanintarsa domin mu sallama ma Allah mu san cewar Allah madaukakin sarki ba wasa bane kuma wanda yake da irin wannan magana ta dole ta zamanto gaskiya dole magana ta zamanto gaskiya to sannan abin da ya danganci shi ita zuma da Allah madaukakin sarki yace yana fitar da ita a daga cikin cikunan waɗannan wato a halitta kun ga jerin gwanan kai abubuwan sha guda uku akai a cikin ayoyin nan guda uku da suka gabata na farko madara nono na biyu giya da abincin da kuma abin shan da ake giya da tsini abin shan da ake yi daga dabino da inibi sannan na uku zuma da nono da giya duk suna buƙatar tatsa domin nonon in ba a tatse shi ba yana nan a cikin hanta haka zalika giyar da tsimi yana buƙatar tatsa sai an je an tura shi a cikin an zuba shi tare da ruwa an sa shi a wurin da zai yi zafi irin dai yadda ake yin giya sannan zai zamanto abin sha to amma akwai abin sha wanda yake shi baya buƙatar wani tanadi wani aiki kawai sai dai ka je ka ɗebe shi to shine zuma to wannan domin sai aka ambace shi daga ƙarshe domin ni'ima gare shi ta fi bayyana ta fi cika to sannan yana daga cikin jinsin zan yi tambihi akan wannan domin mu kula da irin waɗanda suke wato amfani da ilimi domin cimma burinsu maqsudinsu wataran a majalisin ɗaya daga cikin khalifofin Banul Abbas al-Mahdi wani daga cikin ƴan shi'a sai ya zo yana so ya nuna soyayya ga ahlul bait sai ya ce ai ahlul bait da Allah ta'ala ya ce wa auha rabbuka ila nahal an-nahal abinda ake nufi a immatu ahlul bait banu hashim ake nufi banu hashim sune Allah ya wato ya su banu hashim sune kamar kudan zuma abinda ke fitowa daga cikin su wannan abinda ke fitowa daga cikin su kuma shine ilimi saboda haka banu hashim kudan zuma ne ilimi ke fitowa daga cikin su yana ganin ya burge tunda shi kansa Abuja shi kansa al-Mahdi yana daga cikin ahlul bait tunda Abbasi ne daga zuriyar sayyidina Abbas ne yayi dan ya faranta masa rai ya mal wato ya lankwasa wuyan aya ya fitar da ita daga zahirinta ya zuwa ga ma'ana da ta za ta dace da maqsudinsa to sai Allah madaukakin sarki ya tona masa asiri a cikin majalisin sai wani daga cikin ƴan majalisin sai ya ce ya amirul mu'minin sai ya ce masa to ya kai bawan Allah to alhamdulillahi Allah ya sa da abincinka da abin shanka abin da yake fitowa daga cikin cikunan banu hashim ne me yake fitowa daga cikin bani hashim baya haya yake to ka gode ma Allah Allah ya sa abincinka shine ba hayan ƴan bani hashim to shine su kansu al-mahdi yaje yake gaya ma al-mahdi yaje yake gaya ma abu ja'far al-mansur wannan kissar da ta faru suka mayar da abin dariya wato kamar wani ne ya ga shi abu ja'far al-mansur yana son wasa da tattabara yana ganin sa da ya shigo sai ya kawo hadisi da isnadi na Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a tsere sai da wato abinda yake da huffi shine raƙumi ko abinda yake da kofato shine doki sai kuma abinda yake da fikafiki wato shine tattabara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la sabaqa illa fi naslin aw huffin aw hafir ba a yin tsere sai wajen harbi ko wajen tsere akan raƙumi ko wajen tsere akan doki to shi sai ya ƙara ko tsere akan abinda yake da fikafiki wai dan ya faranta masa rai shine sai ya dauko kudi ya bashi yana juyawa zai tafi ce amma ka sani na shaida ma Allah cewa ƙeyar nan taka ƙeyar makaryaci ce kai ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya faɗa ne dan ya samu biyan bukata a wajen mai mulki to akwai waɗanda suke haka suke yi da ilimi wato ilimi sun mayar da shi musamman ilimin qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam duk ilimi amana ne amma babu kamar ilimin fadin Allah da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wadansu sun mayar da shi ya zamanto shine dokin da za su hau domin su cimma manufarsu imma manufarsu wajen tabbatar da karkatattar aqidarsu kamar yanda wannan yayi ya fassara wato an-nahl anan wajen da banu hashim kuma ya fassara wato abinda ke fito ya fassara abinda Allah ta'ala yace yakhruju min butuniha yace wai ai shine ilimin da Allah ya sa a cikin zukatan banu hashim to Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu da fandarewa daga hanya to sai mu tashi aya ta 76 insha Allah na'am 60 da نعم ايه والله خلقكم ايه 70 نعم عفوا
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير
نعم الله يقول والله خلقكم كما الله شيني باوانو سبا واندي أهل تشيكو باين دا كوبا كومي بني ثم يتوفاكم سنن ينا توكن رايكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر daga cikinku akwai wanda ake mayar da shi ya zuwa ga mafi wulakantar shekaru shine ya zamanto tsoho tuku likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a ya zamanto baya sanin komai bayan da yana da ilimi ba zai iya sanin komai ba bayan da yana da ilimi ba zai iya koyon komai ba bayan da yana da ilimi inna allaha alimun qadir lalle Allah masani ne da komai kuma mai iko ne akan abin da yake so wannan wato shi kuma wani uslubi ne na hujja wanda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin littafin sa mai sarki wato ya janyo hankalin dan adam ya zuwa ga bayyana masa wato ni'ima da yayi da baiwa da yayi masa kamar yanda ya a wadancan ayoyin amma a wadancan ayoyin Allah yana bayyana baiwa ne tare da gwanintarsa domin ka ga gwanintar iyawar Allah da hikimarsa da saninsa sannan kuma ka ga ni'imarsa da yayi maka ka ga rahamarsa to anan akwai bayanin baiwa da ni'ima da za ka ga rahamar Allah sannan kuma akwai bayanin izzarsa da qahariyarsa cewa tilas ne domin waɗansu mutane abin da yake sanya su sallama shine idan aka nuna musu kiri-kiri ga ƙarshen su ba su da komai wato ba su da ƙarfi kuma suka yadda suka risna ma wanda yafi su karfi to Allah madaukakin sarki shine al-qahhar yarin jayi kowa to shine Allah madaukakin sarki yake bayyana qahariyarsa tare da ni'ima domin in baka sallama ga ni'imar Allah ba dole ka sallama ga qahariyar Allah domin Allah zai nuna maka kai bawa ne ko kaso ko kaki in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke cikin sama da ƙasa sai ya zo ma Allah yana rufe yana bawa laqad ahsahum ya kiyaye su gabaki daya wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda kowa zai zo masa ranar alqiyama shi kadai to wannan uslubin na wato a nuna maka kaskancin ka sannan a nuna maka izzar Allah da qahariyar Allah to yana sanya wanda yake mai taurin kai wato ya sallama wanda yake mai taurin kai ya sallama wato wallahi almasalul a'la Allah shine yafi komai Allah ya shine sifarsa ta fita komai ba za a kamanta shi da wanda daga cikin halittarsa ba amma ka dauka mutum ne yake ganin shi mai karfi ne yana ganin ba wanda ya isa gare shi sai suka zo suka kara da wanda yafi shi karfi yafi shi sanin dabarar fada ya ga da karfinsa bai amfane shi ba wato da karfin nasa ma sai ya zamanto da karfin nasa ake halaka shi ake kaskantar da shi idan aka yi masa haka yaya zai yi ba sai ya saranda ba ya ce to a'a abun fa ba haka yake na sallama sai ya saranda to Allah madaukakin sarki shine lillahi almasalul a'la to amma yana daga cikin tunda Allah madaukakin sarki ya gina dan adam akan haka akan cewa in ya ga gajiyawarsa yana sallamawa to Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi sai yake nuna mana gajiyawar mu da kuma nuna cikakken ikon Allah. To dan haka ma sai ya fara da ambaton Allah tunda makanin da za iya kawo damir ne, tunda kamar Allah ta'ala ya ce a waccan ayat wa auha rabbuka, ubangiji ka yayi wahayi ya zuwa ga wato kudan zuma, kaga da sai a ce kuma ya halice ku, kuma shine ya halice ku, kaga da tunda ana maganar ubangiji din ne sai a ce kuma shine ya halice ku, amma sai aka ce kuma Allah shine wannan wanda ya halice ku, aka sake ambaton Allah dan a san magana ake yi a kansa. Kuma domin ayar ta kunshi ta zamanto tana ɗaya daga cikin ayoyi da suke bayanin sifofi da ayyukan Allah waɗanda suke su ne a cikin ayoyin Al-Qur'ani, ayoyi ne masu sharufta kamar yadda suratul Ikhlas ta zamanto wato sura ce mai ɗaukaka saboda babu abin da ke cikinta illa bayanin sifofin Allah, kamar yadda ayatul Kursi ta zamanto aya da tafi kowace girma dan babu komai a cikinta in ban da bayanin sifofin Allah. To ayoyin da suke bayanin sifofin Allah suna da matsayi na musamman a cikin Al-Qur'ani. To ɗaya daga cikin yana daga cikin hikimomin budewa da ismul jalala kenan. Sannan kuma aka kawo shi da sigar fi'ili domin wato a nuna domin tabbatar da cewar wannan aikin Allah ne ya yi ba wani ba, kuma kana ganin sa. Kamar misali ne mutum ne, kamar misali ne an biya maka bukata, an yi maka wani abu na taimako, sai wanda ya taimaka maka sai ya zo ya ce ai ni ne nayi kokari ka samu wannan, ana allazi sa'aitu fi hajati, kaga sai aka kawo shi da fi'ili domin ya nuna cewar kamar an mayar da shi wanda bai sani ba, to yanzu ga wanda yake shine yayi maka wannan abin hakikatan domin wato ka gane ka san cewar shine ba wanin sa ba. To Allah madaukakin sarki shine ba wanin sa ba wanda ya halice ku. A cikin wannan akwai bayanin minna, ni'imar Allah, domin babban ni'ima a kawo ka rayuwa, da a ce ba a halice ka ba, ko kuma da a ce da aka tashi halittar ka an halice ka dutse, ko an halice ka jaki, ko an halice ka buri, ko an halice ka kada, ko wanda daga cikin halittun Allah yaya zaka, amma Allah shine, kuma da ba a yi ka ba ma lam takun shay'an madhkura, baka zamanto wani abin ambato ba, zero, ka san babu abin da yake zero, babu shi. To amma Allah shine ya halice ku, to a cikin wannan akwai ni'ima cewa ya fitar da kai daga babu, da babu kai ka zamanto abin ambato. Thumma yatawaffaku, sannan kuma zai kashe ku. To anan kahariyar take, ko kun so ko kun ki, kuna san rayuwar, kuna kankame ta, amma haka bai kwaci ku mutu, kuma shine yake yin wannan, babu kuma wanda yake musun cewa zai mutu. To shine yake mutuwa, shine yake matarwa, shine yake kashewa. To a cikin wannan akwai waɗanda suke tsira su mutu, wato ba za su mutu da wuri ba har sai sun kai shekaru masu yawa, wanda Allah ya sifanta su da cewa arzalil umur. Al-arzal shine wanda yake mafi wulakanta, mafi kaskanci, wato a cikin shekaru shine shekarun da yake mafi kaskanci, mafi wulakanci, ai shine akhassuhu, shine wato mafi wulakantarsa, shine halin tsufa. Domin abubuwa guda biyu suke tare da mutum wanda dukkaninsu baya son su, baya son mutuwa, baya son tsufa, amma kuma Allah ya sallada su a kansa. So da haka Allah ya tabbatar da cewa shine al-qahhar, ko ka so ko ka ki sai ka mutu, in baka mutu da wuri ba har kai tsawon rai, ko ka so ko ka ki sai ka tsufa, duk fentin da zaka sa har za ka kai lokacin da zaka daina sa fentin, ka hakura ka sa fentin dan ka rufe bakin gashin har za ka kai lokacin da zaka ce kai na gaji. Watar ma aka zo za a yi ce kai ku kyale ni, bana so a ga furfurar kowa ya gani, amma da yana ta rufewa saboda mai baya so. To haka ɗabi'a ɗan adam take, Allah ya sallaka wannan tsufan akan mutum, ya sallaka tsufa akan mutane, dukkan ɗan adam idan bai mutu ba to babu makawa zai tsufa, duk kuma da mutuwar da tsufar abin ki ne a gare shi, amma Allah ya sallaka su akan sa. To Allah ya sifanta wannan da cewa a hasul umur mafi tawayar mafi kaskancin shekaru domin matsayinsa kamar matsayin wato raunin jarunta ne, raunin kasancewa jariri ne, a raunin rashin karfi da raunin hankali da kuma rashin kaifin basira, ba za ka iya gudu ba kamar yadda yaro ba zai iya gudu ba, bal watakila ma ka koma sai rarrafe kamar yadda da yaro yake rarrafe, karfi jikin bashi da karfin da zai dauke ka. Kuma wannan yana sabawa da irin sabawar mutane, wani za ka ga in ya kai shekara 80 yana nan da karfinsa tafiya yake, amma wani a shekara 80 sai dai a dauke shi a aji, wani a shekara 80 yana da kaifin basirarsa bashi da mantuwa bai rikice ba, amma wani a shekara 70 ma rikicin tsufa ya riga ya zo masa. Wannan yana sabawa da halitta, wani lokaci da irin yanayi, wani lokaci da kuma irin dangin da wato irin yanayin halitta, shine yanayin halittar wanda dama wato irin masu wanda suke a cikin irin wannan gidan ko cikin irin wannan halittar akan wannan suke. Malamai sun wato jeranta matakan shekarun yaro dan adam kai daga farkon haihuwarsa har zuwa shekara 33, to wannan shine shekarar cikar karfi, wannan a lokacin nan duk karuwa mutum yake tun daga farkon shekara har 33 kari kake samu. To daga 33 zuwa 40, to 40 shine zaka samu kamalar hankalinka da kamalar karfinka, shine ka shiga cikin marhalar gwarzanta, ka zamanto kahal gwarzo. To haka zaka tsaya a shekara 40 har ya zuwa ga shekara 60, bayan shekara 60 to shine marhalar tsufa. Amma daga 40 din nan kana cika, to sai a soma ragewa ake. Wata ran naje wajen likitan ido lokacin na shekara dan 45, aka gwada ni a cewar ina bukatar tabarau domin karatu, sai yace afwan ina shekara 42 ne, sai yace ai wannan ai ka tsallake ma da shekara 2, kamata ya ce tun kana shekara 40 idan sai da munzari ba za ka iya ba. To daga 40 din nan za a so mu rage ka ɗaya bayan ɗaya har sai ka kai zuwa ga arzalil umur. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu nemi tsari daga mu kai wannan shekaru arzalil umur, wato domin a lokacin nan rayuwar za ta zama abincin ma ba daɗi in ka ci abincin, ballantana ma ka ce wai za ka yi saɓan Allah a lokacin, shi kansa na halal ɗin ma ba daɗinsa kake ji ba, ballantana ka ce za ka nemi haram ɗin, rayuwar gabaki ɗaya ba ta da daɗi a lokacin. Lokacin da mutum zai zama tokan cewa ya rijjige ya ƙare, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu nemi tsari daga wannan, kamar yadda ya zo a hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas yake koya ma ƴaƴansa, yace su rinka neman tsari daga abubuwa guda hudu wanda annabi sallallahu abubuwa guda biyar a wata riwayar an ambaci guda hudu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah da su a bayan kowace sallah. Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn, Allahumma inni a'udhu bika min an uradda ila ardhil umur, wa a'udhu bika min fitnatid dunya, wa a'udhu bika min adhabil qabr, guda hudu din kenan. A wata riwayar yazo da qara Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn, wa a'udhu bika min al-haram, afwan, wa a'udhu bika min al-bukhl, ya ambaci rowa tare da tsoro. Shine na biyar din fitnatud dunya, aka fassara shi da cewa ita ce fitnatud dujjal. To a shahid anan shine neman tsarinsa daga an uradda ila ardhil umur. To an sifanta wannan ardhil umur din likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a, an kawo lam alkai da nuna ta'lil kamar wato ya zamanto baya sanin komai da bayan da yana da ilimi. To amma wannan lam din bi ma'ana al-aqiba, wato aqiba salamus sayrura ce, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana, kamar wannan lam din ce lamus sayrura wal aqiba, wato aqibar kai wasa ga wannan shekarun shine ya zamanto baya sanin komai bayan da yana da ilimi, ba zai iya koyan komai ba. abinda ma ya sani rabuwa yake da shi, abinda ma ya sani rabuwa yake da shi. Shi yasa malaman hadisi suka yi, akwai sun yi tanadi ga irin wannan, akwai waɗanda suke samun wannan, sun yi riwaya, sun kiyaye hadda, sun haddace kuma sun dogara ga haddasu, in suka kai wannan munzalin a cikin shekaru, to sai duk abinda suka sani duk sai ya rikici, da abinda suka ruwaito sai su rinka ruwayar akasinsa. Saboda haka sai ya zamanto riwayarsu a wannan lokacin ba a karɓanta. To waɗansu daga cikin malamai suna da ‘ya’ya wanda su ma ɗaliban hadisi ne, malaman hadisi ne, daga sun ga sun yi irin wannan sai a ce to ba zai sake riwaya ba, domin yayin da malami ya zamanto irin wannan, in ba a mayyaze, in ba a tantance abin da ya yi riwaya yayin da yake cikin lafiya ba, da abin da ya yi riwaya bayan wannan wato raunin ya same shi, duk ga baki ɗaya hadisansa sai a tattara a ajiye, ba za a karɓa ba. Amma idan an tantance lokacin sai a ga suwaye suka yi riwaya daga wajensa lokacin da yake lafiya lau, suwaye kuma suka yi riwaya lokacin da ya rikici, suwaye wanda ba a sani ba. Wanda ya yi riwaya lokacin da yake lafiya lau sai a karɓi riwayarsu, wanda ya yi riwaya lokacin ya rikici, tsufan ya zo masa, ba za a karɓi riwayarsu ba. To wanda kuma ba a sani ba fa, ko cikin lafiya ne ko bayan rikici ne, ya za a yi da su? Sai a yi tawakkufi, sai a yi tawakkufi. In sun ruwaito abin da sauran jama'a suke ruwaitowa sai a karɓa, in sun ruwaito wani abu wanda su ne kadai suka ruwaito sai a ce a'a, la'alla wannan abin da ya same shi ne lokacin da illa ta zo masa. Wani ya ɗaya daga cikin albarkar da Allah ya sa a cikin ilimin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an kiyaye duk waɗanda suka sami wannan abin ya same su a cikin masu riwayar hadisi, su ne ake ce musu al-mukhtaliqun. Al-mukhtaliqun, akwai al-kawakibun nayyirat fi man ikhtalata min ar-ruwat ath-thiqat, sunan littafin kenan na Ibn al-Kayyan. Wanda wannan, akwai kuma irin wannan masu riwayar hata a cikin Bukhari da Muslim, amma yaya Bukhari da Muslim suka yi wajen riwaya daga gare su, sun tantance. To sannan Allah ta'ala ya ƙara ayar da cewa inna Allah alimun qadir, lallai Allah masani ne, ya san komai. Wanda a cikin wannan ƙarewa da wato wannan sifa ta Allah jalla wa'ala ta ilimi, ya nuna kan cewar abinda aka yi, abinda ake so a yi nuni a cikin wannan ayar shine girman ƙudurar Allah da girman ilimin Allah. Aka haɗa ilimi da ƙudura, domin idan mutum yana da ilimi ba shi da ƙudura, to sai zai iya mutuwa don baƙin ciki, ga zuciya yana iya suranta ga abinda zai yi, ga abinda zai yi, amma ba iko, ba zai iya ba. To shi ko Allah ya haɗa ga ilimi kuma ga iko akan zai, ya san abin kuma zai iya yi, wani ya sani amma ba zai iya ba, saboda ba shi da damar. To Allah maɗaukakin sarki ya nuna a cikin wannan ayar iliminsa, da yanda ya sanya dukkan ɗan adam ya zamanto ya rarrafa ma rinjayen Allah jalla wa'ala. Kuma Allah qadir ne, yana da iko, yana daga cikin ikon Allah da ya lizimta maka sai ka bi wannan tsarin. Ba wani wanda baya bin wannan tsarin, ba wani wanda baya bin wannan tsarin, tsarin rayuwar kenan. Ba za ka ce kai za ka gama rayuwarka gabaki ɗaya a marhalar samartaka ba, kai dukkan shekarun rayuwa gabaki ɗaya ka ci gaba da rayuwa, ka kai shekara 70 amma kana nan a saurayi, ka ce haka za ka yi, ka isa? Ba taɓa gani ba, ba za a iya samu ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dukkan wata cuta Allah ya sanya mata magani illa mutuwa da tsufa. Tsufa ba za ka taɓa samun maganin sa ba, ba ka taɓa hana ma kanka ba. Na'am.
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وما الذين قدموا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون.
Allah ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, Allah shine wanda ya fifita sashin ku akan sashi a cikin arziki. Faman ladina fuddilu bi radi rizqihim, to waɗanda aka fifita su da basu wadatar arziki, su ba masu mayar da arzikinsu bane alama malakat aymanuhum, ya zuwa ga waɗanda hannuwan damansu suka mallaka su ne bayinsu. Fahum fihi sawa, su zamanto daidai wa daida suke da su bayin nasu a cikin arzikin da Allah ya basu. Afa bi ni'matillahi yajhadu, to yanzu da ni'mar Allah ce suke yin musu, suke butulce ma. Bayan istidlali da rayarwa da matarwa wanda ya nuna wato ikon Allah da kudurarsa da cewa tilas wannan abin sai ya same ka, in dai Allah ya baka rai to sai ya saka dandana mutuwa. To sai kuma Allah madaukakin sarki ya ambaci wani abin da yake shi ma tilas kana ganin sa, kuma kudurar Allah ce yake tare da shi, shine arziki. Tunda kowa ya san cewa shi kadai zai tilo arzikin duk anan ya samu, Allah ne ya bashi, wanda yake nuna kamar yanda Allah yake shine ya rayar da shi kuma zai matar da shi, to kuma shine yake azurta shi. Duk da maksudin ayar shine Allah madaukakin sarki ya nuna bambanci tsakanin azurtawa, yanda Allah yake bambanta bayinsa a cikin arziki, to amma ya kunshi ni'imar Allah da cewa asalin arzikin da wanda aka takura masa arzikin da wanda aka yalwata masa arzikin duk Allah ya bashi. Domin hatta shi wanda bashi da isasshen arzikin shine rabansa, arzikin daga Allah yake dai gabaki ɗaya. Saboda haka wannan ya tabbatar da ni'imar Allah ta azurtawa. To Allah madaukakin sarki yace to fi shine ya fifita ku, wato ya fifita sashen ku akan sashi wajen arziki, ba da wani dalili ba wanda yake zaka iya gani. Domin arziki Allah madaukakin sarki yana bama mace, yana bama namiji, yana sa wata matar tafi mijinta arziki, wata matar ta zamanto kuma mijinta ya fita arziki, wani Allah madaukakin sarki ya bashi arzikin yana ta, yana yaro dan saurayi, wani kuma tsoho, wani kuma yana tsoho. Saboda haka ba shekaru bane arziki, ya bama bakar fata, ya bama jar fata, ya bama mai ilimi, ya bama mara ilimi, ya bama dan mai kudi, ya bama dan talaka, yanda Allah ya so yake. Babu wata ka'ida wanda yake zaka ce wannan shine dalilin da yasa Allah yake bada arziki. Domin idan kana tsammanin karfi ne, karfa nawa ne, za ka gani sai dai ya rinka ahinja ahinja. Inda karfi ne da sai dai ya zauna a daki, sai dai kawai arzikin ya zo masa. Wani kuma ga ilimin, ga digirin iri-iri duk ya tattara, amma yawo yake yi yana samun abinda kullun rigima ake da shi akan kudin makaranta da zai biya, babu. Amma ga ilimin ya tara. Shine Imam Shafi'i yake cewa min ad-dalili 'ala al-qada'i wa kaunihi bu'sul labib wa tib aish al-ahmaq, yana daga cikin dalili akan wato kaddara Allah da kuma wato kasancewar abinda Allah ya tsara shine yake tabbata. Yace bu'sul labib, mummunan hali, talauci na wato mai hankali da basira, wa tib aish al-ahmaq, da kuma kyakkyawar rayuwar wawa. Kaga wani ga basirar, ga ilimin, ga karatun, yayi haddar, yayi digirin iri-iri, amma kuma yana cikin tsananin rayuwa. Amma kuma ka ga wani gashi nan sharholiya kawai yake, ba abin da ya sani, certificate na secondary din nan ma ba shi da ita, kasuwancin nan ma bai iya ba, amma kuma gashi nan yana cikin Allah ya yalwata masa. Wannan yace ya ishe Imam Shafi, yace ya ishe mu dalili akan kaddara da cewa abin yin Allah ne. To Allah shine wanda yayi wannan, domin kuna gani ko kuna ganin wannan fifikon, to Allah shine yayi wannan ba wani ba, shine wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. To a cikin wannan sai Allah ya fitar mana da aya, shine yanzu tunda Allah shine ya fifita ku akan haka, ku wanda Allah ya fifita ya baku wadata, za ku yadda a ce a kwace dukiyarku a mayar da ita ga waɗanda hannayenku suka mallaka, wato su ne bayinku da suke su kansu mallakanku ne, a ce a daidaita ku, ku zamanto daidai? Za ku yadda da haka? Ai, ba za ku yadda ba. To ta yaya za a yi tare da cewa Allah shi ne mafi girman misali, ta yaya za a yi ku yadda Allah da shi ne yake mallaki komai, a ce ku daidaita Allah da bayin, da nasa bayin? Ku ba ku yadda a daidaita ku da bayinku ba, amma za ku yadda ku dai, amma kuma ku daidaita Allah da bayinsa? Za ku yi haka? Ai, ba kwai ba. Shi yasa Allah, sai Allah ya ce a ƙarshen ayar, afa bi ni'matillahi yajhadun. To yanzu suna musun ayar Allah ne, wato suna butulce ma ni'imar Allah ne. Allah ya musu wannan ni'ima, ya fifita su, su basu so su yi ma basu so a daidaita su da bayin su ba amma za su so a daidaita Allah da bayin sa in kuka yi haka kun gode ma ni'imar Allah kenan to in ku ba ku gode ma ni'imar Allah ba wato kuna butulce ma ni'imar Allah kenan shi yasa sai Allah madaukakin sarki yazo da istifham lit tawbih afa bi ni'matillahi yajhadun to da ni'imar Allah ce suke yin musu wato suke inkari suke butulce ma dan a kwade su a nuna kada ku yi haka kada ku butulce ma ni'imar Allah a qira'ar Abu Bakar an Asim afa bi ni'matillahi tajhadun to da ni'imar Allah ce kuke wato kuke butulce ma sai aka mayar da fitabin ya zuwa gare su su waɗanda ake musu zance da wannan alkur'ani wanda sun san abin da suke yi kenan domin ya zamanto wannan ya kunshi uslubin tahdhir in bi ni'matillahi yajhadun ne zai zamanto tawbih gwalewa da uslubi wanda yake zai sa ka koma ka kan cewar wannan abin da kake ba daidai bane wannan ko uslub din ku da qira'ar tajhadun ne afa bi ni'matillahi tajhadun sai zamanto tahdhir tsoratarwa da gargadi wato ku wato kada ku yi musu ku butulce ma ayoyin Allah an sifanta bayi da cewa ma malakat aymanukum da abinda hannun daman ku ya mallaka saboda yawanci ana ya ake samun bayi ana samun bayi imma ta hanyar yaki a kama ribatattun yaki a raba su su zamanto bayi wa imma ta hanyar saye to yaki ana yin sa ne da rike kansakali da hannun dama saboda haka kamar wato kansakalin da ake rike shi da hannun dama shine ya mallaka maka wannan bawa haka dalika in ta saya ne ana yin ta hanyar ciniki da bayarwa da hannun dama saboda haka dai hannun daman ka kamar shine ya mallaka maka bawa to al'ada ce ta sa sai ake amfani da wannan kalmar ake cewa ma malakat aymanukum milkil yamin mulkin hannun dama ba wai an nuna hakikatan hannun daman ne yake kamawa yake mallakar yake taba yake kama wuyan bawa ba sannan zai zamanto bawa a'a uslubi ne wanda yake na larabci amma an mai da shi a bisa abin da yake na al'ada wannan ya nuna cewar masu cewar a zo a daidaita kowa da kowa ya zamanto daidai a cikin arziki sun san cewar wannan tsarin nasu ba zai yiwu ba dan ya saba ɗabi'a kamar yanda wato Marx yayi Karl Marx da yayi a communism yanda yazo yace kowa ya zamanto daidai ba wanda zai mallaki a wato abubuwan da ake samun arziki da su kasa mutum ba zai mallake ta ba dukiya mutum ba zai mallake ta ba da kasa da dukiya ta al'umma ce baki daya sai dai kowa ya zamanto daidai wa daida sannan kowa a bashi bukatarsa duk abinda kake bukata za a baka dan haka sai dai ka samu gida kawai guda daya gona sai dai ka je kai aiki a gonar al'umma ba za ka samu gonar ka ba kowa ya zamanto daya to an san wannan ba zai yi ba tunda Allah ya ce famal ladina fuddilu bi radi rizqihim ala ma malakat aymanuhum wannan kaga yazo da uslubin lamul juhud ne wannan fadin fa'u sababiyya ce kamar yake zuwa alamul juhud waɗanda aka fifita su da arzikin su su ba za su bayar da arzikin nasu ba zuwa ga waɗanda hannayensu suka mallaka su zaman to daidai ba zai yi ba ka je ka samu waɗanda suke da shi su dawo da dukiyar su zaman to daidai da waɗanda suke mallakar su ne abinda Allah madaukakin sarki yace za a yi shine likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum kad dukiya ta zamanto ta rinka kewayawa tsakanin mawadata kawai ya zamanto mai arziki shine mai arziki talaka shine talaka a'a ai zamanto ana samun social mobility talaka zai taso wata ran shi ma ya zamanto mai kudi shine dulatan kar ya zamanto tsakanin masu kudi kawai kar ya zamanto haka ya zamanto yana harka yana motsi yan talakawa wato talakawa ta hanyar yadda aka shirya yadda ake raba dukiya a cikin al'ummar musulmi da taimakekeniya da ake talakawa su ma za su yi gari su zamanto mawadata saboda haka sai ya zamanto kan cewa dabakar mawadata din tana karuwa ba kawai ta tsaya ne a tsike ba kamar yanda su kuma yan jari hujja suke cewa a'a su waɗanda suke din nan masu jari masu hannu da shuni ai ta kara musu idan suka karu suka samu suka cika suka batse to sai su yayyafi sai na kasa su samu haka yan capitalist suke cewa ka gani su yan communist suka ce a kwace nasu a raba kowa ya zamanto daidai wa daida a janyo su kasa karfi da yaji su kuma waɗannan suka ce a kyale su su ta karfi su ta samu har sai sun samu sun cika sun tumbata to sai su in suka tumbata kamar yadda ake gumi sai su yayyafi sai gumin sai ya taho na kasa sai su ma su samu sai su ce alhamdulillah to na musulunci shi ba haka yake ba shi cewa yi a samu kada wato a samu social mobility kasa ta rinka tashi tana tafiya sama ta hanyar waɗanda suke na kasa su rinka sauko da shi kasa ba su ta samu ba suna samu ya zamanto cewar ba nasu ne su kadai ba akwai haƙƙi akan na kasa wanda da na kasa din sai su ma su samu sai su taso sai su ma su zawo su zamanto na sama in sun kai na sama din sai su sake bayarwa sai su dago waɗansu sai su ma in sun dago an daga su can sama sai su ma in sun samu sai su sake sauko da shi zuwa ga na kasa haka ake ta yi to wannan shine kun ga tsari guda uku da jari hujja da gurguzu da tsarin musulunci wannan ayat ta nuna cewar tsarin da suke tsarin wato gurguzu ba zai yi ba tunda Allah ya ce famal ladina fudilu bi radi rizqihim wannan ya saba ma tabi'a shi yasa kaga da akai gurguzun bai shekara 100 ba abin da ya tarwatsa ya zaman to karyar banza su da kansu suka rusa kansu to halla Allah madaukakin sarki kenan yana da hikima iri-iri a cikin halittar sa muna kuma alqur'ani anan ne zamu ga hikimomin Allah jalla wa ala Allah ya ƙara bayyana mana hikimomin sa ya ƙara bayyana mana fahimta a cikin littafin sa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu zaman to jagorori ga masu Allah ga masu tsoron Allah wannan ibada da muke ta azumi da qiyamul ramadan Allah ya karba daga gare mu Allah ya ƙara karfafa mu akan yin ta Allah ya sauwake abinda ake ciki na tsanani da wahala da rashin abinci da mutane ake ciki a cikin wannan hali na azumi Allah ka yalwata mu bayin ka Allah ka yalwata mu wannan al'umma tamu Allah ka share hawayen masu kuka a cikin wannan al'umma Allah ka yalwata mana ka wadata mu ya rabbal alamin ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka inganta imanin mu ka inganta addinin mu ka inganta mana arzikin mu da zaman lafiyar mu a cikin wannan al'umma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin